ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرجع رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة na da hekara 1445 wanda yazo daidai da 15 ga watan uku a Gregorian calendar 2024 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti da ke nan cikin fadar jihar Gombe da kuma anguwar Bolari a kuma kan wannan titi titin mai tama Yusuf Sule idan jama'ar musulmi su manta ba jiya mun karke zuwa ga karshen suratul hadidi aya ko sura ta 57 idan ka kirgo daga suratul fatiha yau kuma za mu tahi farkon suratul mujadala ita ce sura ta 58 in ka kirgo tun daga suratul fatiha ila akhir suratin nasi ita ce sura ta 58 ayoyinta guda 22 ne daidai cuk cuk sannan kalmomi da aka yi amfani da su Allah ya amfani da su wajen gina wannan sura kalmomi ne guda 473 kalma ɗai guda 473 sannan haruffan da aka yi amfani da su wajen gina da kuma suranta wannan sura haruffa guda 1792 sannan kowace aya daga cikin ayoyin wannan sura babu ayar da babu sunan Allah a cikinta har zuwa ƙarshe an gane magana da kyau ko har zuwa ƙarshe duk ayar da ka dauka he ka samu ainihin wato sunan Allah a ciki har zuwa ƙarshen sura muna roƙon Allah subhanahu wataala alherin da ke cikin wannan sura Allah ya hada ni da shi da ni da ku gabaki daya matsaloli da Allah ya ambata da nau'o'in azaba da naruko da Allah ya ambata ga kafirai da fasikai da mutanen banza muna addu'a da ni da ku Allah ya tsare mu gabaki daya alarma mai Allah ya ce na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad sami'a Allah haqiqa Allah ya ji qaulal lati tujadiluka maganar wannan mata wanda take tattaunawa da kai wanda take jayayya da kai wanda take muhawara da kai duk ana iya fassarawa domin kalmar mujadala tana iya daukar ma'anar tattaunawa tana iya daukar ma'anar jayayya tana iya daukar ma'anar muhawara to malamai suka ce ba za a fassara da cewa Allah ya ji maganar matar da take jayayya da kai ba ina fata an fahimta domin idan aka yi wannan ya nuna kamar akwai wani rahin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa jayayya da manzon Allah sai dai a iya fassarawa Allah ya ji maganar matan nan da take tattaunawa da kai ko maganar matan nan da take muhawara da kai ka faɗa to Allah madaukakin sarki ya ji ina fata an gane wa tashtaki ila Allah tana kai kukanta zuwa ga Allah Allah ya ce wallahu Allah ya ji wallahu shi Allah yasma'u tahawurakuma kaga muhawara kenan Allah ya ji tattaunawarka kai da ita an gane magana da kyau ko inna Allah domin Allah sami'un mai ji ne basirun kuma mai ainihin wato gani ne abin da ya faru shine akwai wata mata da ake ce mata Khawlatu binti Tha'laba, ina fata an fahimta, Khawlatu binti Tha'laba, to sai ta samu matsala tsakaninta da mijinta, to shine sai ta zo ta kawo kuka gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsala. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata nasiha akan cewa ta ji tsoron Allah, ta zauna da mijinta lafiya. Ita ta fada, Annabi ya fada, ita ta fada, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada. To menene karar da Khawlatu ta kawo gurin manzon Allah? To shine ayar gaba, abin da za ta gaya mana kenan. Na'am.
In kunna ma'ahum illa Allah waladahum.
Na'am.
Wa innahum la yaquluna munkaran min al-ghadabi wa zurra. Wa inna Allah la'afuwwun ghafur.
Madaukakin sarki yace allazina yuzahiruna minkum, wadanda suke yi wa matansu zihari daga cikinku, min nisaihim daga cikin matansu, ma hunna ummahatihim, da dai su matansu ba iyayensu bane, in ummahatuhum sani dai iyayensu, illallahi waladnahum, face wadannan dai wadanda suka haife su sune iyayensu, wa innahum la yaquluna munkaran, lalle suna fadar wata muguwar magana, min alqauli ne daga magana, wa zuran da kuma kiran ƙarya, wa inna allaha la afuwun ghafur, kuma lalle Allah madaukakin sarki mai yawan afuwa ne kuma mai gafara ne. Wato ya tabbata a cikin sunan na Ibn Majah, Allah madaukakin sarki ya hada mu da Ibn Majah a Jannatul Firdausi, daga sahabiya na Aisha ummul mu'minina Allah ya kara mata aminci da yarda, take cewa tabarakallazi wasi'a sam'uhu, alherin Allah da albarkar Allah ta tabbata gare shi, shi Allah din wanda jinsa ya yalwaci kullu shay'in, duk wani abu Allah ya jinsa ya yalwaci, komai yana jin, komai yana kuma ganin komai. Inni la asma'u kalama Khawlata binti Tha'laba, Nana Aisha tace wallahi ina jin maganganun Khawlatu yar Tha'laba, wa yakhfa alayya ba'dahu, amma wani lokaci iska sai ta dauke wata maganar sai ya zama ban ji ta ba. Ina fata an fahimci magana. Ta kawo ƙara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, suna tattaunawa, wa hiya tashtaki zawjaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ta kawo kuka tana ƙarar mijinta a gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa hiya taqulu, tana ce masa ya rasulullah, ya kai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, inna zawji, lalle mijina akala shababi, ya cinye yan matantakata, ya cinye budurcina. Ina fata an fahimci magana, ma'ana tun ina budurwa ya aure ni, nake tare da shi har san da muka iso wannan lokaci wa nafartu lahu batni na shimfida masa ciki na ma'ana na cikin na ya zama wato kwanso inda zai dinga ajiye ƴaƴan shi ma'ana tana nufin na haifa masa ƴaƴa da yawa hatta idza kaburat sinni khawlatu binti fa'ala batati har san da shekaru na suka yi yawa wanqata waladi har ma na dawo na daina haihuwa ƴaƴa na suka kare na daina haihuwa thumma zahara minni sannan kuma yanzu yayi zo yayi min zihari an gane maganar nake ko tace allahumma inni ashku ilayka ya allah na kawo karar mijina gurinka a gaban manzon allah jama'a an gane maganar nake ko tace na kawo kararsa gurinka ya allah a gaban annabi muhammadu ku kun san wannan matsalan kan ba za a batta ba sai an magance ta da izinin allah mutum ya je gaban annabi ya ce ya kai karan mutum ai ka kade wallahi dole sai aya ta sauka an saukar da hukuncin ka wallahi an gane maganar da ke ko abinda ake kira zihari malamai suka ce shine tashbihu zaharin bi zahari wato kamanta baya da baya wannan shine abinda ake nufi da zihari a cikin lugha amma a shari'a suka ce tashbihu zaharin muhallalin bi zaharin muharramin wato kamanta bayan da yake halal ne da kuma bayan da yake haramun ne a gurinka misali bayan matarka halal ne ka shafa ka taba ka ji dadi da shi kai kwanciya da aure da ita ina fata an fahimta amma bayan mahaifiyarka haramun ne kai masa wannan haka ne ko ba haka ba to a zamanin jahiliya idan mutum matarsa ta mar ba daidai ba yana so ya wulakanta ta ko ya ci mutuncinta sai ya ce mata anti alayya ka zahari ummi ke bayanki kamar bayan mahaifiyata yake wato yana nufin yadda mahaifiyarsa haramun ce a gurinsa to yanzu ita ma ta zama ne haramun a gurinsa an gane maganar da ke ku ya haramta ta da wannan kalma da ya faɗa anti alayya ka zahari ummi to suka ce a zamanin jahiliya idan mutum ya faɗa haka ga matarsa yana nufin ya sake ta ko kuma yana nufin ya dakatar da saduwa da ita har abadan abini tunda su a zamanin su babu maganar saki kawai rayuwa ake yi ta jahilci ina fata an fahimci magana to har abin ya shigo cikin musulunci shi wannan bawan Allah ainihin wato a Thauban ibni Madha ibn Auf wanda zamu zo mu faɗi sunan shi na cikakken sunan shi shi ma sai yi wa matarsa zihari irin wannan da ake yi a zamanin jahiliya Auf ibn Thamit na fata an fahimci magana to da ya mata wannan ziharin sai ita kuma ta ɗauko ƙara ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallama amma yanzu bari mu ji daga Imam Ahmad ibn Hanbal yanzu mun ji wannan hadisi nana na Aisha gajeren hadisi to amma akwai dogon hadisi daga Imam dan Ahmad Allah madaukakin sarki ya ƙara wa Imam Ahmad daraja a jannatul firdausi yake cewa khawlatu ko kuma khuwailatu dan arwayarsa ya zo da khuwailatu arwayar ibn Majah kuma ya zo khawlatu arwayar Imam Ahmad ya zo khuwailatu bintu Tha'alaba na fata an fahimta yace khuwailatu bintu Tha'alaba ta kawo karar mijinta Ausu ibn Samit Ausu dan Samit ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kaulatu tace wa manzon Allah kuntu indahu wa kana shaykan khabiran kuntu indahu na kasance ina tare da wannan mutum wa kana shaykan kabiran kuma ya kasance mutum ne wato wanda ya manyanta ya tsufa ma'ana tun ina budurwa nake zaune tare da shi amma har girma ya ainihin wato kama shi kad sa'a khuluquhu dabi'unsa sun canja saboda ka san galibi idan mutum yana saurayi ko matashi bai cika yin wasu halaye masu kyau ba amma daga lokacin da girma ya kama shi in mafadaci ne sai fadan ya karu haka ne ko ba haka ba in mai yawan duka ne sai dukan ya karu in ma ashar ka saba da ita kana matashi wallahi in ka kofa ashar zaka yi ta ruga wa mutane an gane magana da kyau ko in mutum ne mai hakuri kuma to sai ga hakurin ya karu in mutum ne dama mai kyauta to idan ya tsufa girma kama shi sai ainihin wato wannan kyautar ta karu tace wa kana shaykan kabiran qad sa'a khuluquhu ɗabi'unsa sun canja wa zajara ya dawo yana dakatawa ga abin da ya kamata ya dakatawa da abin ma da bai kamata ya dinga dakatawa ba ina fata an fahimta fa dakhala alayya yawman wata rana sai ya shigo gurina ina fata an gane faraja'tuhu fi shay'in tace sai muka yi musayar yawo tsakanina da shi akan wani abu ya faɗi wata magana na tanka masa muka yi tace ku ce tsakanina da shi to ka san mai gida mafadaci ya zo da wata matsala ita kuma tace ba haka ba ko ya zo ta faɗa mar wata magana suka kaure da faɗa fa ghadiba wannan yasa sai ya fusata fa qala sai ya ce min anti alayya ka zahari ummi ke matsayinki kamar matsayin mahaifiyata bayanki kamar bayan mahaifiyata yake ina fata an fahimci magana ka zahari ummi thumma kharaja qawlatu tace ko kuwailatu tace sai ya fita an gane magana da ke ko fajalasa fi nadi qaumihi sai dai zauna a gurin hirarsa da mutanen anguwarsu irin gurin da ake zama ko kan temple ko waye kun ya fada da uwar gida sai ka fito gurin ka zo ka zauna a fara hira ko ana tadi an gane magana da ke ko tace to sai ya fito gurin hira gurin da jama'a suke taruwa ko ƴan kabilar suke taruwa ko waɗanda suke tare da su suke taruwa an gane magana da ke ko sa'atan na dan wani lokaci yazo ya zauna thumma dakhala sannan sai kuma ya taso daga gurin sai ya shigo gurena fa idha huwa yuriduni an nafsi sai gashi yana nema na yana so ya ainihin wato sadu dani an gane magana da ke ku ma'ana ya mata zihari dazu ya fita ya zauna a gurin hira hankalinsa ne ya dawo tunaninsa ne ya dawo ka san idan ka yanke hukunci in ka nutsu kuma wannan abin nan wato kumfa da ke fita da wannan tiriri da ke fitowa in ya lafa sai kuma ka gane kai ba daidai ba a lokacin kuma zaka nemi hanyar gyara to mai gyaruwa zai gyaru a lokacin amma abin da ya riga ya bace kuma ya riga ya bace ka riga ka barkata haka ne ko ba haka ba to fa idza huwa yuriduni an nafsi huwailatu bintu fa'alaba tace sai ga ausu ya dawo yana nema na a karan kanshi an gane maganar da ke ko fa qalat sai tace masa kalla wallazi nafsu huwailata biyadihi la takhlus ilayya tace na rantsi da ran wanda ko na rantsi da wanda ran huwailatu ke hannunsa wallahi ba za ka taba ni ba wa kad qulta ma qulta bayan ga maganganun da ka fada kafin ka sake shigo wannan ka fita ka ce ni matsayina kamar matsayin mahaifiyarka ne kuma sannan yanzu ka zo ka ce za ka taba ni tace wallahi tallahi ba za ka taba ni ba ka ji mata masu imani ma ba sa bari a saba wa Allah yanzu in kai ne ka zo mata tana jinin al'ada sai ku hadu da kai al-khabithatu lil-khabithina kenan ku sai ga an samu matsala ita ta amince ka amince magana ta baci amma ita tunda ta san an fadi wani abu wanda ya raba auren tace to wallahi tallahi ba za ka taba ni ba tace hatta ya hukumullahu fi ma bainana har sai Allah da manzansa sun yi hukunci cikin abin da ya faru tsakanina da kai an gane magana da ke ku qalat khawlatu tace gaba da ba mu labari tace fa wasabani sai ya farmake ni ma'ana ya kawo min harin bukata zuwa gare ni famtana'atuhu minni sai na hana shi saduwa da ni ko na hana shi kusantata fagalabtuhu bima taglubu bihi almar'atu ash-shaykhal kabira tace sai na ci nasara a kansa da irin abin da mace take cin nasara akan tsohon namiji to menene suke cin nasara akan sa kaga sai a tambaye su a ji ko tsohon namiji in ya tsufa tace sai na rinjaye shi nayi nasara akan sa da irin abin da mace ta ainihin ke cin nasara akan tsohon namiji fa alqaituhu anni tace sai na jefar da gefe ثم خرجت الى بعض جاراتي خويلت بنت ثعلبة تتي سينا فتو زوا ga sashin makotana fastathartu thiyabaha sina aritufafi a gurinta ma'ana kinaya da take mana hini sun yi kokawa da mijin har ta hankade shi ina fata an fahimci magana ta fito da gudu ba ma tufafi a jikinta ta higa jikin gidan makota ta karɓi tufafi ta sa a jikinta don Allah ka duba matan zamanin Annabi Muhammad yadda suke kokarin kaucewa sabon Allah da yadda suke kokarin tare abinda Allah ya haramta ba za a yi shi ba. Ina fata an fahimci magana. Tace sai na shiga shashin wasu daga cikin dangina, tace sai nace su bani aran tufafi, suka bani aran tufafi na sanya a ainihin wato jikina. An gane ko? Tace hatta ji'tu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tace har nazo dai gurin annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Fa zakartu lahu ma laqitu min su'i khulqihi, na gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama abinda na gamu da shi na ainihin wato mijina, na nuna nan ɗabi'unsa da kuma irin yadda yake da fada da masifa da tashin hankali. Faja'altu ashku ilayhi sallallahu alaihi wa sallama, na dinga yi wa manzon Allah kuka ina gaya masa abubuwan da suka faru. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, annabi da yaji waɗannan maganganu sai yace ya huwailatu, ya ke khawlatu ibnu ammiki, kilizimci ɗan uwanki, ittaqillaha fihi, ki ji tsoron Allah tattare da rayuwa da shi. Ma'ana idan mace ta kawo ƙara, ta kawo kuka, ta kawo magana, to ba zukata za ka yi ba, sai kai mata nasiha, ka nuna mata ta ji tsoron Allah, ta riƙe mijinta da mutunci. Ina fata an gane. Ya huwailatu, ya ke huwailatu ibnu ammiki ko ibna ammiki, ɗan uwanki. Sai wannan kuma ya sake nuna cewa kamar akwai wata dangantakar jini ma tsakaninsu, kamar an yi aure tsakanin ɗan baffa da ɗan baffa, yar baffa da ɗan baffa, ko ɗan kawo da yar baffa. Ina fata an gane. Shaykhun kabirun, mutum ne wanda ya tsufa. Ittaqillaha fihi, ki ji tsoron Allah wajen riƙe shi da mutunci. Ita tana faɗa, annabi yana faɗa. Qalat, tace fa wallahi, na rantse da Allah, ma barihitu, ban bar wannan guri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, hatta nazala fiyal qur'an, har san da alqur'ani ya ainihin wato sauko akan wannan matsala da nazo da ita. Fatagasha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma kana yatagashahu, sai irin abin da yake lulluɓe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Nan idan ana masa wahayi, idan ana manzan Allah wahayi, yakan manta da su waye ma a gabansa. Zufa yakan yanko mishi, jikinsa yakan yi nauyi. Ina fata an fahimci magana. Idanunsa su yi jawur, saboda ana sauke masa kaulan faƙila, magana mai nauyi. Ina fata an fahimta. Wani sahabi ya ce, na taɓa tsintar kaina cinyata tana ɗamfarar cinyar manzan Allah, aka fara sauke man wahayi. Yace ya rantse da Allah ji yake kamar kahincin yasa zai dare gida biyu, saboda tsabar yadda nauyin wahayin da ake sauke wa manzon Allah. Tace kawai sai na lura annabi ya shiga yanayi na ana sauke masa wahayi, tace sai na rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Thumma surriya anhu, tace can bayan wani lokaci sai aka yayi wa manzon Allah wannan yanayi na sauke masa wahayi, in ji khawlatu bintu fa'ala ko huwailatu bintu fa'ala ba. Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya huwaila, sai manzon Allah ya ce min, ya ke huwailatu, kad anzalallahu fiki wa fi sahibiki, Allah ya sauke hukuncinki da hukuncin ɗan uwankin nan da kika zo kika kawo ƙararsa. Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan hukunci. Ina fata an fahimta. Ta ce faqara'a alayya hadhihi al-ayat, sai karanta min waɗannan ayoyi, tun daga qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir, har zuwa qawluhu walil kafirina adhabun alim. An gane magana da kyau. Ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato a karanta min waɗannan ayoyi. To sai manzon Allah da ya karanta wannan ayoyi, sai ya ce mata, murihi faliyuti qaraqaba, ki je ki mijinkin nan da ya miki zihari, ya ce ke kamar mahaifiyarsa ne, kuma daga baya ya zo zai ci gaba da mu'amala da ke, ki je ki ce masa ya yanta ainihin wato baiwa. Ina fata an gane. Sai in ya so matsalaki kenan ta warware daga wannan lokaci. Qalat huwailatu bintu fa'alaba, ta ce wallahi tallahi ma lahu min siyamin, ba zai iya abinnan ba, ma laysa indahu ma yutiku, ba zai iya ainihin wato yanta baiwa, ba ma shi da kuɗi, ba shi da baiwar ma da yanta zai yanta. kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa to kije kice masa fal yusim shahrayn mutatabi'aini to yaje azumi na wata biyu a jere kwana 58 ko kuma kwana 60 ina fata an fahimci magana yaje azumin wata biyu a jere an gane maganar da kike ko qalat khuwailatu sai khuwailatu tace masa shaykhun kabirun dattijo ne fa ya manzon Allah ka san shi malahu min siyam ba zai iya azumi ba karfin sa ba zai iya azumin kwana 60 a jere ba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mata to kije kice masa ainihin wato yatiyar fal yum'in 60 miskinan to yace da mutane guda nawa guda 60 an gane maganar da kike ko yace da miskine guda 60 qala sai tace wallahi malahu min shay'in ba shi da wani abu a ya samu ainihin wato wuskan min tamrin ya nemo wato wusiki na dabino wato sa'i 60 kenan ya ce da miskine guda 60 kowanne mutum daya a bashi sa'i daya shine wuskan min tamrin ko wuskan min tamrin na fata an gane qalat khawlat bint sa'alaba tace wallahi ma zaka indahu na rantsa da Allah annabi ba shi da dabinon da zai ciyar da miskine guda 60 babu in tabaiwa ba hali babu halin ya azumi ba karfi sannan wuski guda ɗaya na dabino ma ba shi da shi shine sa'i 60 jama'a ko ka ce kwano 60 yadda mutane za su ganewa da wuri ba shi da wannan ma da to amma ku san cewa mas'ala in ta zo gaban annabi Muhammad wallahi tallahi sai an magance ta wal qudru inda rasulillahi maqbul uzri in dai zo gaban manzon Allah da sunan sa gawa an gama da shi an gane magana da kike ko qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata inna fa inna sanu'inuhu bi'araqin min tamrin to mu za mu taimaka masa da sukumi guda ɗaya na dabino wato sa'i 30 to bari ku ji mata mai kamata maza fa qala khuwailatu sai khuwailatu tace wa inni sa'inuhu bi'araqin akhar tace to ni ma dama na ya asusu ina da ainihin wato kusufi guda ɗaya na dabino wanda ya kai sa'i 30 zan ba shi sai mu hada da naka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata qad asafti wa ahsanti abinda kika yayi daidai kuma kin kyauta fatasaddiqi an zawjiki karbinawa ki je ki hada da naki ki wa mijinki wannan sadaka ta kafara shikenan daga yanzu ya dawo halal dinki kin dawo halal dinki jama'a kuna jin wannan magana da kike ko so wannan shine kissar abin da ya faru na Khuwailatu bint Sa'alaba da kuma Auf bin Samit wato Khuwaila yar Sa'alaba da Auf dan Samit cewa ga abin da ya faru ya mata zihari sannan sai ta kawo ƙara gurin annabi bayan ya mata ziharin kuma ya neme ta atake a lokacin sace wallahi ba zai yi ba wato akwai darussa masu dimbin yawa a cikin wannan kissar jama'a daga ciki mun fahimci cewa na farko dai Allah cikin hikimarsa akwai abubuwan da da a jahiliya suna aiki amma kuma a musulunci da Allah ya zo sai ya rugurguza su gabaki daya wasu abubuwan aka mai da su na addini na Allah kamar misali dawafi a Ka'aba ana yin su a jahiliya da Allah ya zo bai rusa shi ba sai ya ce a yi ci gaba da yi amma a daina yi tsirara a daina ambaton sunayen wasu gumaka a daina kaza a dinga ambaton wane ne Allah subhanahu wa ta'ala kaga abu ne wanda a zamanin jahiliya akwai shi amma da musulunci ya zo sai ya mai da shi nashi to akwai wannan a musulunci haka wannan kissa ta Khawlatu da a jahiliya idan mutum ya ce wa matarsa anti alayya ka zahari ummi ke amburina kamar mahaifiyata ne shikenan tasa ku ko kuma ba shi ba saduwa da ita har abada sai musulunci ya ce a'a idan haka ta faru kuma mutum ya ji yayi kuskure yana so ya dawo da matarsa to ga ɗayan uku ko dai ya yanta baiwa na fata an fahimta ko ya ciyar da miskine guda nawa abin nan ko ya azumi guda nawa 60 ko kuma ya ciyar da miskine 60 sa'i 60 na dabino to wannan ya rige kamar yadda malamai suka ce malamai sai su auna su ga me ya kamata ka fitar da shi ka ciyar ba dabinon ba ko masara ko shinkafa ko wani a makamancin haka sai ka ciyar da shi a matsayin kafara amma dai lalle wannan za ka yi sannan malamai suka ce babin zihari yana da fadi
ku yi hakuri ba zan fi kihu aka shiga kuma dole mu dan taba ko tunda mu dalibai ne suka ce idan mutun yace wa matarsa anti alayyaka zahari ummi ke kamar mahaifiyata kike wannan kai tsaye ta haramta gare shi sai an bi waɗannan matakai guda uku sannan ta dawo to amma idan mutun ya kwatanta matarsa da wata mata wadda take muharramarsa ne al-taharimul abadi misali kamar ka ce mata anti alayya ka zahari ukhti anti alayya ka zahari amati anti alayya ka zahari khalati ke kamar kanwata kike uwa ɗaya uba ɗaya ai kanwar kamar haramun ne ka aure ta ai ko ke kamar wato ya kumbo na kike kanwar mahaifiya kenan ko ke kamar ya pendo na kike ko kanwar mama ina fata an fahimta kaga ita ma su waɗannan duka haramun ne ka aure su to shin menene hukuncin wannan ziharin kaga dai ba da mahaifiyarka ka kwatanta su ba ka kwatanta ta ba to amma ka har kwatanta ta da wasu mata wanda akwai at-taharimul abadi a tsakaninka da su har abada babu halin da za a shiga ka dawo ka aure su ina fata an gane to menene hukuncin wannan to shine malamai su ma suka ce wannan shi ma hukuncin su hukuncin zihari ne ɗaya yake daga cewa matarka anti aliyya ka zahari ummi ina fata an fahimci magana ɗaya yake ba su da wani bambanci in ka kuskura kai wannan akan wata daga cikin nau'ukan matan da kamar yadda mahaifiyarka take haramun akan ka har abada su ma suke haramun ne akan ka har abada to shikenan nan ma ya zama zihari sai an da an bi wannan matakan kafin ta dawo halal dinka ina fata an gane to wannan kenan na farko abu na biyu suka ce idan kuma ka zo kai wa matarka zihari da matan da wato haramun ne a kanka amma haramun din ghairul abadi ba na har abada bane misali kanwar matarka ai haramun ce a kanka ai ko amma kuma tana halatta gare ka idan matarka ta mutu ko in ka saki matarka haka ne ko ba haka ba sai kace anti alayya ka zahari ukhtuki ke kamar kanwar ki ce ni a gure na ma'ana bayan ki haramun ne kamar yadda bayan kanwar ki ya haramta a gure na yanzu to me ya hukunta wannan ziharin shi ma to shine nan malamai sai suka yi sabani wasu suka ce zihari ne wasu suka ce a ba zihari bane tunda ai matar da ka kwatanta ta da ita akwai yiwuwar ta iya zama halal dinka zuwa gaba haka ne ko ba haka ba to amma magana mafi inganci nan ma malamai sun tabbatar da shi a matsayin zihari domin wannan wasa ne da shari'ar Allah an gane maganar da ke ku wasu suka ce a talak ne ba zihari wasu suka ce zihari ne ba talak ba an gane mas'ala ta uku shin idan mas'ala ta zihari ta shiga tsakaninka da matarka shin wannan mas'ala tana bayuwa da yanzu saki ɗaya ya tafi saura biyu idan saki biyu ne yanzu saura na uku sai kai mata har yanzu hatta tanki hazaujan ghairahu ko kuma a'a wannan yana bayuwa zuwa ga cewa wani matsalan ce ta faru amma yanzu ta dawo ta halatta gare ka har yanzu kana nan a matsayin wannan saki na uku bai rushe ba ban gane ko kun fahimci tambayar ba misali ka taba sakin matarka saki daya sai kuma ka zo kai mata zihari yanzu za a ce ka mata saki na biyu ko kuma har yanzu guda daya ne ko kuma ka taba sakin matarka saki biyu sannan yanzu sai ka zo kai mata zihari shin wannan sakin na uku ne ko kuma sakin har yanzu guda biyu ne ban gane ko kun fahimta ba to malamai nan ma sun saba wasu suka ce ba saki bane zihari ne amma yana dauke da hukuncin saki dan haka hatta tanki hazaujan ghairahu kuma wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganun da malamai suka yi in dai kana da saki guda biyu tsakaninka da matarka daga baya kuma ka zo kai mata zihari ka kwatanta ta da mahaifiyarka to shikenan yanzu ta tafi kenan har abada hatta tanki hazaujan ghairahu kai mata saki na uku kenan mas'ala ta hudu da suke kawowa suka ce mutumin da ya yi zihari wa matarsa ko da mahaifiyarsa ko da kanwar mahaifiyarsa ko da kanwar baban shi ko da kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya cikin dai matan da suke haramun ne gare shi at-taharimul abadi to amma fa shi a zuciyarsa ba yana nufin haramta matar shi kamar yadda mamarsa ta zama haramun ba abin da yake nufi anti alayya ka zahari ummi wallahi ke din nan kamar mahaifiyata kike wajen kyauta ke dinnan kamar mahaifiyata kike wajen hali mai kyau, ke dinnan kamar mahaifiyata kike wajen dabi'u masu kyau, dariya, fara'a, kyauta, sadaka, murmushi, ke dinnan kin yi kamama da mahaifiyata. Yadda mahaifiyata take da dogon hanci, haka ke ma kina da shi. Sai zama shi a zuciyarsa haka yake nufi. Amma kalmar ta fito da ma'anar zihari, wanda duk yaji ta zai dauka zihari ne. Shin wannan zihari ne ko ba zihari bane? Yanzu kan ba zan ba ku amsa ba, ko za ku ba da amsa? Eh? Na'am? Ba zihari bane. Niyyar da kai, innamal a'malu binniyat. Mala yako mai tana yace niyyar da kai ne. Eh? Eh? Akwai wani tana? Ba zihari bane. Kai ma kana tare da mala yako, kai fa? Waye ne yace zihari ne? Yawwa, ba a wasa da ziki, dan haka zihari ne. To, magana mafi inganci malamai suka ce in dai kai abin da kake nufi shine kana kamanta ta da kyautar mahaifiyarka, da suffar mahaifiyarka, da kyawun halin mahaifiyarka, ba zihari bane. Domin al-ibratu bil maqasid la bil alfaz. Malamai suka ce akwai ka'ida, ana lura da ainihin wato abinda mutum yayi nufi, ba abin da ya furta da bakin shi ba. Kun gane magana da kyau? Wannan ka'ida ce usuliyya fiqhiyya, malaman fiqh sun santa. Ana lura ne da abin da ka kudirce a ranka, ba abin da ka faɗa a bakinka ba. Amma duk mutumin da ya zihari, kamar yadda muka ambata din can, an gane magana da kyau? To shikenan, wannan ya zama matarsa ta zamanto haramun akan shi, sai an bi waɗannan matakai guda uku kafin ta dawo halin zuwa gare shi. To da Allah madaukakin sarki ya tahi hece, allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim, waɗanda suke wa matansu zihari daga cikin ku. Malamai suka ce wannan ana magana ne da sahabban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai yasa yace minkum, lokacin da ainihin wato Qur'anin ke sauka akan kansu. To amma da Allah yazo zai game duk duniya gaba daya, a can aya ta gaba sai yace wallazina yuzahiruna min nisaihim, kaga nan ba a ce minkum ba, kaga ya nuna kowa da kowa ta shafe shi. Wannan uslubin Qur'ani kenan ma. Sai ka kasa kunne, ka nutsu da kyau, sai ka gane ina Qur'ani ya dosa. An gane magana da kyau ko? Dan haka waɗanda suke yi wa matansu zihari daga cikinku, Allah ya ce to ku sani su ba iyayensu bane. In ummahatuhum illa allahi wa ladnahum, iyayensu sune waɗanda suka haife su. Wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura, malamai suka ce an gano zihari haramun ne da wannan kalmar da Ubangiji ya faɗa, cewa wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura, suna faɗin ƙarya ne daga cikin maganganu, kuma suna ainihin wato faɗin abin da yake abin ki. Wa inna allaha la afuwun, amma fa Allah mai afuwa ne zai yafe musu matan su dawo su halatta gare su. Gafurun, kuma mai gafara ne zai yafa laifin da aka yi na kasassabar da aka aikata na cewa anti alayya ka zahari ummi, Allah ya ce zan yafe wannan ba matsala, zan gafarta. Sai Allah ya kawo hukuncin abin da za a yi. Sai Allah ya ce wallazina yuzahiruna min nisaihim, wanda suke yi wa matansu zihari, thumma yauduna lima qalu, sannan suna so su dawo daga rakiyar abin da suka faɗa. Mutum ne ya faɗi haka, ya san in ya faɗa haka matar ta haramta gare shi, bayan da ya faɗa kuma sai ya zama yana so ya dawo zuwa ga matar, ta dawo cikin halattattun matan shi, to me zai yi? Sai Allah ya ce fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa, to zai yanta baiwa kafin su samu saduwa tsakaninsu da matar. Na fata an gane. To anan ne sai malamai suka ce anan, tunda Allah ya ce fatahariru raqaba, sai yayi shiru, bai ce mu'mina ba, kamar yadda haddin menene mai kisan kai ya zo a cikin suratul nisa, shi kaga an faɗi cewa raqabatin mu'mina zai ainihin wato yanta baiwa, malam Abdul Qadir bismillah, zai yanta baiwa wacce kuma aka ce menene mu'mina, haka ne ko ba haka ba? To amma anan sai aka ce fatahariru raqabatin, ba a ce mu'minatin ba. To anan hisa malamai suka ce ya ga dama ya yanta baiwa ko da ba musulma ba, ko da kafira ce. An gane magana da kyau? Wasu kuma malamai suka ce a za a yi ilhaqin wannan magana sai a kaddara mu'mina din, kamar yadda galibi Allah idan ya zo yana magana akan yanta baiwa zaka je yana faɗan mu'mina, raqabatin mu'mina, suka ce to za a yi ilhaqin wannan akan wannan, dan haka baiwar sai mu'mina. Na fata an gane. ذلكم توعظون به الله مدوكين سركي يتي wannan shine ake muku wa'azi dahi wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah mai bada labari ne akan komai Allah shine gwani na gwanaye wajen sanin shigar ku da fitar ku dukka sai ya ba ku labari wallahi tallahi akan abin da kuka aikata sai Allah ya sake cewa faman lam yajid wanda bai samu baiwar da zai yanta ba a matsayin kafara ko fasu ya mu shahararri mutatabi'ai ne to shi kuma zai yi azumi guda biyu masu bibiyar juna babu fashi in ka dauka sai ka dire Allahumma illa idan rashin lafiya ta kama mutum ko sai ya zama ba zai iya ci gaba da azumin ba zai galabaita ko zai wahala ko ma ya rasa ransa to anan suka ce ya halatta ya ajiye har sai lokacin da ya samu sauki sai zai dora wasu malamai suka ce ya sake sabo wasu malamai kuma suka ce a dorawa zai a inda zai tsaya amma magana mafi inganci shine dorawa zai a inda zai tsaya kawai saboda ai ba ganganci yayi ba yanzu idan ramadana yanzu ya kama sai rashin lafiya ta saka sha azumi in ka tafi rama daga farko zaka fara ko dorawa kai dorawa kai idan ana maganar farlanci da azumin ramadana da azumin kafara wanne yafi karfin farlanci azumin ramadana domin shi azumin ramadana bashi da substitute bahi da wani abu da zaka yi in ba azumin ba ina fata an gane sai fa idan abin duniya kure ne gaba daya sannan sai ka ji an ce ka ciyar ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza to dan haka suka ce in dai ramadana zai zama dorawa za a yi to ba dalilin da zai sa a ce ka sake sabo a azumin kafara sai dai fa idan ganganci kai haka kawai da gangan kasha ba tare da wani abu ba to wasu malamai suka ce ya ruhe sai ka sake sabo ha kai ka dawo kanka ina fata an gane Allah sai sake cewa faman lam yastati wanda bai samu damar yin azumi guda 60 ba a jere fa it'amu 60 miskinan to zai ciyar da miskine guda 60 shine abinda muka fada dazu cewa khawlatu bintu fa'alaba da take kara gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya yanta baiwa tace bahi da baiwa yace ya yi azumi guda 60 tace kin tsufansa ya kai tsufa ba zai iya ba yace to ya ciyar da miskine wasan min tamrin wato wasaki guda na dabino wanda shine sa'i 30 ina fata an gane abinan 60 sorry sa'i 60 sai kace shi ma bashi da hali annabi yace wa inna sanu'inuhu bi araqin min tamr zan bashi gudun mawar sa'i 30 sai tace wa ana sa'inuhu bi sa'in min tamr bi araqin min tamr akhara ni ma zan bashi wasqi ko kuma sa'i ainihin wato 30 sai a hada 60 sai a ciyar to shi ma haka zai zo ya ciyar ko kuma dai kamar yadda ainihin wato malamai suka yanka masa da abin da zai ciyar na adadin abincin da ake ci a wannan zamani sai Allah madaukakin sarki yace zalika wannan hukuncin mun gaya muku ne litu'minu billahi wa rasulihi dan ku yi imani da Allah da manzansa wa tilka hududullahi wannan sune dokokin Allah walil kafirina adabun alim a kafirai azaba mai rubuta tabbata gare su to sai malamai suka ce shin kana da zabi kowanne guda daya a cikin wannan ka dauka ka zaba kawai misali kai zihari da matarka sai ka ce kai ba za ka yanta baiwa ba kawai azumi za ka yi kana da zamar wannan zabin ko kuma kai ba za ka yi azumin ba ma kai za ka ciyar da miskinai ne kana da wannan zabin malamai suka ce magana gaskiya yadda ayoyin nan suka zo a jere cewa ka yanta baiwa in ba ka da hali ka ainihin wato yi azumi guda 60 in ba za ka iya ba ka ciyar da miskinai 60 suka ce to wannan yadda ya zo a jere din nan to haka za ka biyo shi a jere inda baiwa to ita ya kamata ka yanta to yanzu babu bayi to ya za a yi kenan halarar ma ya za a yi sai a je na biyu tunda ba bayi ba wani abu da za a yanta sai azumi kawai a kara makalla to sai a tafi zuwa azumi to sai kuma ya zama ba za ka iya azumin ba sai ka ciyar ka san tunda talakawa sun yi yawa dala ta tashi yanzu sayarwar mata fi akan sauran ku ina fata an fahimta to maganar gaskiya dai ita ne yawanci ciyarwar aka fi yayi amma dai malamai suka ce sai an bi jeren giyar gaba daya a jere idan aka zo ba a iya wannan ba wancan ba zai yi ba sannan sai a yi na ƙarshe ina fata an gane to sannan na'udu ila al-ayati marratan ukhra mu sake dawowa zuwa ga ayoyin nan a karo na biyu da Allah madaukakin sarki yake cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka Allah ya ji maganar wannan da take jayayya da kai ko take wato misayar yawu da kai ko take muhawara da kai wanda muka ce cewa
jayayya wannan bai halatta ba a fassara wannan da wannan saboda kalmar jayayya din bata bai ta kamata a danganta ta da yin ta da annabi da wani ba ina fata an gane to amma kuma ita kalmar mujadala ta zo da ma'anoni har kusan guda uku ko sama da haka ma a larabci ko a qur'ani na farko dai ta zo da wannan ma'anar shine tattaunawa wannan ya fada kai ka fada har a samu daidaito ko a samu hukunci ya tabbata kaga ai wannan ba jayayya bane ko ni da kai za mu zo mu zauna akan wata mas'ala muna muhawara akai ni in kawo abin da na sani kai ma ka kawo abin da ka sani daga karshe dai mu tabbatar da waye ne wanda yafi girman hujjoji da dalilai akan wannan mas'ala kuma sai a rinjaye zuwa ga magana sa wannan babu matsala to sannan akwai jayayya din kuma da Allah madaukakin sarki yake fada alar ma yana cewa wala tujadilu ahlal kitabi wala tujadilu ahlal kitabi kar ku jayayya na fito na fito din hujjoji da dalilu ga ahlul kitabi illa billati hiya ahsan sai ga jayayya da kuka san cewa ita ce mafi kyau na fata an fahimci magana ma'ana jayayya da za a fahimci juna wanda za ku faɗi dalilai su faɗi dalilai har a zo a gane ma'anar abin da ake so kuma har su gane addini su dawo su ainihin wato bi abin da ake bukata su bi Allah ya ce in ba irin wannan jayayyar ba kar a yi wannan Allah ya hana jayayya ya ku jama'a ya hana musu jidali jayayya haramun ne a musulunci in ba da dalili mai ƙarfi ba a zo ana tattaunawa to bai halatta ba wannan ya zo da wannan ma'ana a Qur'ani sannan jidali ko jayayya ko mujadala ta zo da ma'anar bawa wasu kariya wato ka zo kana kara wasu akan abin da wala Allah ma ba akan gaskiya suke ba da Allah yake faɗa cikin suratul nisa ha antum haula izadaltum an madaukakin sarki yace shahida ne ko wakila ne amma ya kuna alaihim shahida ne ko amma ya kuna alaihim shahida ina jin haka ne ina alarmomin haka ne ko ba haka ba yau Allah madaukakin sarki yace ha antum haula'i ku din nan ga kunan jadaltum anhum yawmal abna fil hayatid dunya kuna jayayya dan kare su a nan rayuwar duniya wannan ana magana da waɗanda suke kokarin kare wasu azzalumai ko wasu mugaye ko wasu marasa gaskiya ka je kana ba su kariya ko a magana ko a tattaunawa ko a kotu ko a gaban alkali ko a gurin tattaunawa ko a gurin musu kai ka tsaya dole sai ka ba su kariya Allah ya ce ku din nan ga kunan ku kuke ba wa mugaye da azzalumai kariya a nan rayuwar duniya sai Allah ya ce faman yujadilullahu anhum yawmal qiyama waye ne zai kare su ranar tashin alkiyama a gaban Allah an gane maganar da ke ku amman ya kuno alaihim shahida ko kuma wa zai zama musu shaida a gaban Allah a gobe kiyama wakila ne ku to Allah ran makafi ne gaskiya amman ya kuno alaihim wakila ko kuma wa zai zama wakilin su a gobe kiyama ina fata an fahimci magana kaga wannan mujadalar idan ma ta zo da ma'anar menene ba da kariya da ba da tsaro da tarewa wasu abinda zai iya safar su na hukunci idan gaskiya ta bayyana cewa ba su kyauta ba ko kuma ba su yi adalci ba ina fata an gane to duk wannan maganar jayayya guda biyu da muka ambata mujadala da ahlul kitab da kuma mujadala wajen kare makaryata da azzalumai to ba ita ce khawlatu bintu fa'ala ba ta yi da manzon Allah ba abin da ya samu kawo wannan akwai wanda suke daukar wannan kissar suna cewa wai ai gashi nan kuna cewa wata mata ta zo tana jayayya da annabi kana musu da annabi har kuna kwatanta annabi da musu to kaga basu karanta qur'ani ba basu sanya ya kashakashan mujadala da tattaunawa yake a cikin alqur'ani ba da sun sani da ba za su iya fadin wannan maganar ba
kuma abinda zai kara burge ka a farkon ayar da Allah ya tashi fassara ma'anar mujadalar sai yace wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin muhawararku dan Allah muhawara daban take da mujadala ko ba daban take ba daban take muhawara shine tattaunawa mu zo mu tattauna akan wata matsala na kawo kuka ga matsaloli na ga kaza kaman tambayoyi na bada amsa na ma tambayoyi ka bani amsa har mu zawo mu gane ina muka dosa shi yasa Allah sai rufe ayar da cewa wallahu bai ce wallahu yasma'u mujadalatukuma ba Allah bai yana jin mujadala da jayyar da kuke sai yace muhawarar da kuke yi ina fata an gane inna Allah sami'un basir lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma mai gani saboda haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wannan to yan uwa akwai wasu yan abubuwa da na so mu ƙara kawo wa ƙarƙashin wannan ayoyi to amma dole zamu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci mun tashi kawai zamu tashi a ja na gaba muna masu addu'a na farko alarma Allah ya bashi lafiya alarma bai dan ji dadi ba jama'a ya dan samu matsala na mura murya sabata fita to sai mun nemi kazakuin da zakarajin da kuma kan akuya tattasili kilin insha Allah kan akuya tattasili tattasirin ne ko tattasikilin ne to za mu nema mu ba ana rama don ya warware Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana tambaya ne anan ko menene